بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو الحميد شدا قواتم ذو القعدة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نار الشيكالة دبو ديدة دليه ديدة أشرين وان ديدة ترى قواتم سبواري شيكالة دبو ديو. Muna karatun Sahihul Bukhari daga cikin ainihin babin zakatul fitr. A inda muka ce muna wannan karatu ne don mu cika wa mutane alƙawuran da muka ɗauka dab da sallah akan cewa za mu karantar da Sahihul Bukhari a babin zakar fiddakai. Sannan in muka ƙarasa a yanzu insha Allah sai kuma mu shiga babin jana'iza. Tare da cewa waɗannan karatuttukan da zakar fiddakan da zakar ta yau da kullun da bayanai akan ainihin abin da ya shafi jana'iza. Duk mun karanta su suna sajjale a cikin kasusuwan karatutukan da muka yi na baya na Bukhari. Amma Allah yana cewa fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minina. Ka tunasar domin tunasarwa tana amfanar mu'minai. Musamman harkokin da suka shafi irin waɗannan matsaloli kamar yadda ne ishara akan su jiya, abin da ya shafi zakar fiddakai, da abin da ya shafi sallar roƙon ruwa, da abin da ya shafi matsala akan sallar Idi, da abin da yake da alaka akan jana'iza. Matsaloli ne da ba kullum ake yin su ba, ko da ka sani. In ba kafarka ta yi zurfi akan kwarewa game da jana'iza ba, duk ran da matsala ta faru sai ga kana neman ka rikici. To dan haka ainihin muke karanta wannan insha Allah ta'ala, mun shiga cikin babu sarakatul fitri alal hurri wal abdi wal mamluki sai lokaci ya kure mana. Don haka sai mu ce Imam al-Bukhari yace babu sarakatul fitri alal hurri wal mamluki, babin da ke bayani akan zakkar fiddakai ko zakkar kono wajiba ce akan da har da ma bawa, ma'ana mallakacce wanda yake ba shi da ainihin yanci. Wa qala az-Zuhri fil mamlukina litijara. Al-Imam az-Zuhri yace game da bayi waɗanda aka mallake su a matsayin kayan kasuwanci. Domin in aka ainihin samu bayi suka wadata, yadda ka san ake zuwa kasuwa dan awase da awaki da raguna a siyo rago ko tinkiya, haka akwai kasuwar bayi maza da mata aje a siyo gurgurdan yadda ake bukata ko irin waɗanda ake bukata. To shine sai aka ce ta iya yiwa a samu wani dan kasuwa wanda shi yana siyar da bayi ne su ne matsayin kayan kasuwancin shi. Imam az-Zuhri yace yuzakki fit tijarati, zai musu zakka zakkar kasuwanci, wa yuzakki fil fitri kuma zai musu zakka zakka ta ainihin wato siddakai. To shine ajiya muka bayani akan cewa wannan asari kamar yadda Ibn Hajar ya faɗi a cikin Fathul Bari mujalladi na 3 yace rabin shi an samu al-Imam Ibn al-Munzir ya fitar da shi a cikin wani babban littafi nashi. Ibn Hajar bai faɗi littafin ba, sai dai yace fi kitabihil kabir, a cikin wani babban littafi nashi. Wannan littafin nashi shin al-ishrafu ala madhahibi ahli al-ilmi ko kuwa wanne? Al-Imam Ibn al-Munzir babban malami ne daga cikin malaman fiqhun hadisi, har ma ya karantar da mai risala. Mun fahimci wannan da kyau ko? Yana da kuma kitabul ijma', amma tabbas bai fitar da wannan littafi a cikin kitabul ijma'i ba, domin kitabul ijma'i karamin littafi ne yana bada labarai na ijma'in da malamai suka yi, ne baya fitar da hadisai akan haka. To sannan sai yace wani bangare kuma na wannan asari yana cikin ainihin kitabul amwal na al-Imam al-Qasim ibn Sallam Abu Ubaida. To shine muka ce wannan mas'alar da Imam az-Zuhri ya faɗa ta farko, malamai na da sabani akai. Shine shin kayan kasuwa ane musu zakka ko ba a yi musu? Mas'ala ta ɗaya kenan da ke cikin wannan asarin. Mas'ala ta biyu ita ce shin ane wa abu ɗaya zakka biyu? Waɗannan matsalolin ishara muke maka. A matsayinka na ɗalibin ilimi, abin da yake wajibi a kanka ka tafi ka je ka faɗaɗa bincike, da haka ake zama malami. In kana zaune kana jiran akwai wata rana da malam zai buɗe ƙwaƙwalwarka duk ya kwashe karatun kanshi ya zuba maka, to kai kuskure. Abin da ake so duk abin da aka dan bincina maka shi, to ka tafi ka je ka fahimci wannan abin, sannan ka ƙara faɗaɗa bincike, me yiwuwa ka gano abubuwa da dama da shi malam ma bai san su ba. Jama'a mun gane wannan? Ka gane malamai suka ce akwai saɓani dangane da kayan kasuwa. Shin mai kayan trader ko mai wasu kaya da yake siyarwa zai rinka musu zakka dukkan shekara yana kimanta kudinsu, sannan ya bada 1/40? Wasu malamai suka ce eh, sun dogara da wasu hadisai ne waɗanda dukkan hadisan da asaran hadisai ne waɗanda suke masu rauni. Ka karanta littafin Ar-Raudatun Nabiyya ta ainihin Siddiq Hassan Khan, ka kuma karanta littafin Tamamul Minna, ka karanta littafin Al-Muhalla ta Al-Imam Ibn Hazm Al-Zahiri. A takaice mazhabi na farko kenan, ka ji madogararsu mai rauni ce. To mazhabi na biyu sai suka ce tunda madogarar da ta sa aka shar'anta zakka a kayan kasuwanci mai rauni ce, to sai a koma al-bara'atul asliya, cewa asali dai babu zakka ga kayan kasuwanci sai in an samu nasi ingantacce. Tunda babu nasi ingantacce to sai a koma akan cewa to babu kenan. Mun ji mas'ala ta farko. Wannan mas'ala ta ƙarshe gaskiya da fatuwa ta ƙarshe kamar yadda na fara bayani a jiya ita ce fatuwar da muka dace akan ta mu ma insha Allah cewa dan kasuwa da ke sai da kayan tireda yana sai da yadiddika ne, yana siyar da kayan provision ne, yana siyar da duk abin ma dai da yake siyarwa, ba zai yi zakkar waɗannan kayan ba a duk shekara. Sai in Allah ya wadata shi da kuɗin da ya ajiye su, a gida ne ya ajiye, a banki ne ya ajiye, suka shekara dindi shara'i na farko kenan. Da suka shekara kuma ya zan sun kai nisabi. In aka ce misali, nisabi 100,000 ne. Ya zan yana da kuɗi ajiyayyu lafiyayyu waɗanda suka kai 100,000 suka shekara cikakkiya. To in shekarar ta zo sai ya bayar da 1/40 na wannan dukiyar tashi. Misali a ce miliyoniya ne, sai yana da miliyan 40 a gida ko a banki. Shekara in take yau sai ɗauki miliyan 1 sai ya bayar sai ya rike miliyan 39 shi ne nashi. Haka ake zakka ta kuɗi sai in sun shekara. Amma a ce ka kirga kana da kwalin omo 30, kana da sabulai 50, kana da fakitin magi 100, a kirga shekara kai kiyasi. Hadisan da suka ce a yi haka masu rauni ne, ba su inganta ba, ra'ifai ne, bai halatta a yi aiki da su ba. Sai a dubi menene asali kenan shi ne babu zakkar. Kun ji dalilanmu. Ina fatan mun gane. Sannan sai mas'ala ta biyu ita ce, shin anewa abu ɗaya zakka biyu? Wannan mas'ala ce a cikin ilimi na fiqhu. A ƙashin gaskiya kamar yadda na fara faɗi a jiya, ingantacciyar magana ita ce abu ɗaya ba a yi mishi ainihin zakka biyu. Duk abin da aka fitar da zakkar ainihin kaza nashi, to ba za a fitar da zakkar kaza nashi ba. Misali, gyaɗa. Gyaɗa ane mata zakka kamar yadda wasu malamai suka ce. In aka ba da zakkar gyaɗa, to manta ba za a ba da zakka ba. Wannan ishara ce ne mana. Misali a ce, kana noma gyaɗa, noman da ya kai ka yi zakkarta a bisa fatuwar malaman da suka ce za a yi mata. Wannan ba ita ce mas'alarmu ba, ita mu mas'alarmu ita ce gyaɗa ana fitar mata da zakka a cewar waɗannan malamai, to a ƙarƙashin wannan maganar to ba za a fitar wa da man gyaɗanta zakka ba ke. To haka duk waɗannan al'amuran in ka kiyasta to haka za ka gane su. Shanu, awaki, tumaki ana fitar musu da zakka. To shikenan sai ka fitar da zakkar shanunka, kana da gonar shanu, wannan nono da kake tatsa ko da ya kai duro nawa ko ya kai garwa nawa babu zakka akai tunda ka fitar wa da asalin zakka. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? To wannan shine yace haddathana Abu Nu'mani qala haddathana Hammad ibn Zaid haddathana Ayyub an Nafi'in an Ibn Umar radiyallahu anhuma qala faraba an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama sadaqatan fitri aw qala ramadana 'ala adh-dhakari wal unsa wal hurri wal mamluki صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بنية وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. عبد الله بن عمر aka bamu labari, mai bamu labari daga Abdullahi dan Umar shine Nafi'u, wanda yake bararren bawa ne na Ibn Umar. Nafi'u yace malami na Abdullahi dan Umar yace manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine ya farlanta zakkata fiddakai. To shikenan ka sani kamar yadda Allah ya farlanta zakka ta hatsi da zakkar ƴaƴan itatuwa da aka ambata da zakkar kuɗi da duk wata zakka da kaji Allah ya farlanta. Kaji kuma nan manzon Allah shi ya farlanta zakka fiddakai, to dukkan su ka dauka farilla ne. Kamar yadda mutumin da yake bayar da zakka ga dukiyar shi bayan ta wajaba, kai kana da halin fitar da zakka fiddakai ka ki bayarwa, duk hukuncin ku daya kun rushe daya daga cikin rukunan musulunci kenan. Dan karkace ai tunda manzon Allah ne ya farlanta to ya nuna ita sunna ce, a'a duk abin da yazo a zahirin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama in babu dalilin da zai kauda shi daga yadda yazo, to a bashi yadda yazo da dimdimin shi kowa ya ji shi. Dan haka zakkar fiddakai wajibi ce ga duk wanda yake da hali a ranar sallah. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? In kana da hali abin da zaka ci a wannan ranar, abin da ya ragu sai ka fitar da zakkar fiddakai wa kanka da sauran duk waɗanda suke karkashin nauyinka. Sai yazan abin da ya ragu ba zai isa ka fitar da kai da iyalanka ba, sai ka fara da kanka, ka fara da ainihin iyalanka manya mata kenan, sa'an nan in yara sun samu in ba su samu ba shikenan. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? to shine sai ainihin wato Abdullahi dan Umar yake cewa annabi ya farlanta sadaqatul fitri zakar fiddakai aw qala ramadan ko kuma zakar ramadan kun gani ko da wannan ne daga waɗannan dalilan aka ce zaka iya fitar da ita da zaran azumi ya shiga babu laifi ala zakari wal unsa annabi ya farlanta ta ga maza da mata wal hurri wal mamluki da 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 bawa to wannan cewa al mamluk karka dauka tunda an ce al mamluk to sai namiji a cikin bayin a tunda a can an yi umumi an ce azzakar wal unsa namiji da mace to namiji da mace akan bawa namiji ko akan mace baiwa ko akan namiji da ko akan mace ya dide ne sa'an min tamrin cewa su bada sa'i guda na dabino sa'i guda shine nace mana wannan ainihin kofi da ake auna zakar fiddakai in ka cika shi so hudu to shine sa'i guda kowane guda ɗaya daga cikin waɗannan kofuna shine ake kira mudun nabi wato gurgurdan tafukan annabi sallallahu alaihi wasallama guda biyu to wannan abu kawai kuskuren da muke cewa mutane kullun suna yi bamu san dalilai ba shine da zaka ga mutun ya auna zakar fiddakai sai kuma kaga ya shafe to wannan dai ka ji tsoron wailul lil mutaffifina alladhina idza talu ala an-nasi yastawfuna wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsiruna ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin 'azim Allah yake bala'in azaba ya tabbata ga waɗanda suke tauyewa wajen awo amma in suka tashi aunowa su sai su cika in suka tashi aunarwa kuma su tauye Allah yake shin waɗannan mutanen ba sa zakan za a yi tashin kiyama ne ma'ana koda baka da tabbas zato kake za a yi tashin kiyama bai halatta kai cuta ba ina fatan mun gane kaiwa matuƙa wato koda tsammani kake za a yi tashin kiyama ya kamata ka kauce wa cuta balle kai mumini kana da tabbas shine ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta cewa sa'i guda na dabino aw sa'an min sha'irin ko sa'i na sha'ir shine aburu fa adala nasu bihi nisfa sa'in min burri sai mutane suke ganin cewa sa'i guda na ainihin wato dabino da sa'i guda na sha'iri sai suka daidaita shi da rabin sa'i na ainihin albur albur din asali wato shi ma nau'i ne na sha'iri kamar dawa ce ake farar dawa jar dawa ka san farar ana ganin tafi daraja fiye da jar ina fatan mun gane to haka wannan sha'iri sha'iri ne haka ainihin albur shi ma sha'iri ne amma nau'in shi ne kamar jal alkama da farar alkama to sai mutane suke ganin in albur ne to darajar shi tafi ainihin sha'iri don haka sai suke ganin rabin sa'i ya isar wa wancan a madadin sa'i guda bakana ibn umar radiyallahu anhuma yu'ti tamra abdullahi dan umar ya kasance in zai fitar da zakat da kai sai bayar da zakat ta dabino fa'awaza ahlul madina to shine sai ainihin nasi'u yace fa'awaza ahlul madinati sai mutanen madina suka shiga cikin bukata min at-tamri wato sai zan mutan madina suna da bukatar dabino shi kuma abdullahi ya kasance dama ya saba yana bada dabino to tunda bana ana da bukata akan dabino fa'a sha'iran sai bayar da sha'ir a madadin dabino fa kana ibn umar yu'ti an-saghir wal-kabir abdullahi dan umar ya kasance wajen zakar fiddakai yana bayar da zakka a madadin yaro da babba hatta in kana yu'ti an-baniya har ma ƴaƴana ni dake baku labari ibn umar ya kasance yana biya musu zakar fiddakai tunda ni bawan shi ne to ya biya min ya biya wa ƴaƴana tare da cewa ƴaƴanta ne amma ka'idar bauta ita ce har da ƴaƴanta mutum to kana nan a matsayin mai gidan shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko saboda hadisin Barira wa kana ibn umar radiyallahu anhuma yu'ti alladhina yaqbalunaha abdullahi dan umar ya kasance yana bada zakar fiddakai ga waɗanda suke karbatta to wannan wuri yana da ma'ana biyu amma ɗaya ita ce ma'ana mafi ƙarfi waɗanda suke karɓanta su ne talakawa to su yake ba waɗanda za a ba ba su ce a ba mu da bukata to ibnu umar yana duban su waye in an ba su za su karɓa masu bukata sai ya ba su ma'ana ta biyu kuma ibnu umar yana baiwa sa'i waɗanda suke su'a masu ainihin tattara zakat da kai din to wannan ma'ana ibnu hajirin yace ita ce daidai wato committee zakka da ke bi gida gida suna tattara zakka to su ibnu umar yake tattarawa ya ba su kuma sai su tattara su ba jama'a wa kanu yu'tauna qabla al-fitr su ainihin waɗannan masu tara zakat da kai din an kasance ana tara musu zakat da kai bi yawmin kafin ranar sallah da yini guda aw bi yau aw yawmain ko kuma kafin sallah da kwana biyu sai a tattara a ba su kuma sai su amfani da kwana ɗaya ko biyu nan su tarabawa jama'a kaga wannan ya tabbata mana da cewa za a baiwa ɗa ko bawa zakka shine abin da ake so a gaya mana babu sadaqatul fitri an-saghir wal-kabir babin da ke bayani akan zakar fiddakai za a bayar da ita har akan yaro karami dan kadan karami din nan za a bada zakar fiddakai akan shi wal-kabir da kuma yaro wanda ainihin yake babba mas'ala da ta rage ita ce abin da malamai suka ce idan mutun ya mutu kafin ranar sallah amma a cikin azumi shin ita zakar fiddakan nan tana wajaba ne da ainihin wato ganin watan sallah ko kuwa tana wajaba ne da wayewar garin ranar sallah yaushe ne take hawa wajibi akan me rai ita zakar fidda kai. Wasu suka ce da daddare in aka ce an ga watan sallah, dan haka gobe da safe sallah, to duk wanda yake da rai a daidai lokacin da aka ga watan nan, to zakar ta zama wajibi akan shi. A karkashin haka, in ya kwanta ya mutu da daddare, to sai an biya, tunda sai da ta hau kanshi ya mutu. Magana ta ɗaya kenan. Wasu suka ce zakar bata wajaba sai garin sallah ya waye. A karkashin haka, wanda ya mutu da daddare daren sallah kafin gari ya waye, zakar bata hau kanshi ba. Jama'a, mun gane wannan da kyau. Sahihiyar magana, zakar nan tana wajaba ne da ganin watan sallah, domin shiga ranar sallah ko hukuncin daren sallah yana farawa daga sanda aka ga wata. Don haka in aka ce an ga wata da daddare, to shikenan wannan daren ba sunan shi daren azumi ba, sunan shi daren sallah. To zakar fidda kai ta hau kan din mai rai, karami ko babba, duk wanda ya mutu bayan ganin watan sallah da daddare har zuwa gari ya waye, za a fita mishi da zakar fidda kai a bisa wajibci. To amma yaushe ne zakar fidda kai take halatta? To wannan matsalar mun fara tattauna ta jiya, shine daga ran da aka yi azumi ko da guda ɗaya, to daga ran nan ta halatta mutum ya fitar. A ƙarƙashin wannan, idan da za a yi azumi ɗaya, ran na biyu sai wane ya mutu? Shin balagagge ne wanda ya isa yi azumin, koko ba balagagge ba ne? To ya halatta a fitar mai da zakka, amma ba dole ba ne. Ya halatta. Ina fatan mun gane wannan. To waɗannan mas'alolin, kamar yadda na faɗi ɗazufa, za ka ga waɗannan mas'alolin waye menene muhimmancinsu, amma sai ran da malanta ta hau kanka, ran nan ne za ka ga ashe ya laitaka da baka koye su tun kana ɗalibi ba. Jama'a, mun gane wannan. Kamar yarinya ce budurwa tana gaban uwarta a gidan iyayenta, za ta ga meye muhimmancin majirki ita a wurinta, amma sai ran da aka kai ta tsakanin kishiyoyi, kishiyoyi su haɗo abinci mai daɗi, ita kuma ta zo ta yi gwajin gwala, mai gida ya kici, ran nan za ta rena kanta. Ashe yana da muhimmanci sanda take koyo, take gida ɗin nan ta tsaya ta kwana. To haka al'amarin nan yake, ya jama'a, in kana ɗalibi, kar kai istisghari, kar ka renar da wata mas'ala. Duk mas'alar da aka zauna ana karantar da kai ita, ka bata muhimmancin da zaka gane cewa kamar ita ɗin nan rukuni ce daga cikin rukunin zaman kamalai. Jama'a, mun gane wannan da kyau ko? Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. To shin cewa ƙarami, jaririn da ke ciki wanda ya wuce wata huɗu, sunan ƙarami ya hau kanshi ko bai hau kanshi ba? Lil ulama fihi qawlan. Ya dai tabbata cikin hadisin Bukhari da Muslim daga Abdullahi dan Mas'udin cewa idan jariri ya kai watanni hudu ko watanni hudu ne ko uku ko wata hudu, za a ainihin hura mishi rai, a rubuta mishi duk abubuwa da Allah ya tsara a rayuwar shi. Daga nan sai malamai suka ce, to yaron duk da ya kai wata hudu a ciki, to hukuncin shi hukuncin mai rai ne. To amma shin hukuncin as-saghiru ya hau kanshi ko kuwa hukuncin janinu ne yake kanshi? Domin dai sunan shi a larabci al-janin shine Bahaushe ke cewa jinjiri. Hukunci fa, wasu suka ce hukuncin as-saghiru ya hau kanshi, karamin yaro, dan haka sai suka ce za a yi mai zakar fidda kai in dai cikin da matarka take da shi ya kai wata hudu. Wasu suka ce a'a, matukar dai bai fito ba daga cikin lafiya lau da ran shi, to hukuncin shi hukuncin aljaminu ne, dan jariri. To annabi ko cewa yayi as-saghiru, dan haka babu zakka a kan shi. Wannan magana ita ce daidai. Zakka bata hau kan dan da ke ciki ba har sai ya fito, matukar zakkar fidda kai ce. Amma in ya fito din nan, to wannan ta hau kan shi, amma a ƙarƙashin wanda yake dauke da nauyin shi. To amma al-Imam Abu Bakar ibn Abi Shayba ya ruwaito cewa Sayyidina Usman yana ainihin fitarwa da ainihin abin nan, jariri da ke ciki. Wallahu a'lam, na daɗe da bincika isnadin, amma ina tunanin ko ya inganta ko bai inganta ba, amma dai akwai bayanai a cikin ainihin littafin Tamamul Minna. A taƙaice dai, cewa Usman na fitarwa ko ya inganta ko bai inganta ba, ba hujja bane akan a ce ya zama farilla ga ciki ma a fitar mishi da zakka. To amma Ibn Hazmin ya ɗauki cewa za a fitar da ainihin wato zakka ɗin ga ainihin shi ɗa da ke ciki, saboda ya ɗauki wancan logic ɗin, waccan dabarar da suka yi cewa ai wanda ke ciki inda ya kai wata hudu din nan, hukuncin shi as-saghiru ne, karamin yaro ne, dan haka zakat ta hau kan shi. Ad-Doktor al-Allamah al-Qarbawi a cikin littafin shi Fiqhu az-Zakati ya ce yana ganin halacci da kuma cewa ma mustahabbi ne a fitarwa da dan da ke ainihin wato ciki. A ƙashin gaskiya mu ba mu ganin wannan a matsayin ma mustahabbi din, a tsaya dai a yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunta yaro karami da babba, cewa za a fitarwa haka babba haka namiji, amma wanda ke ciki a bari ya fito tukuna. Amma idan da a ainihin kaddara yaro da ke ciki ya kai wata hudu, sai uwar shi ta barin shi, to anan mustahabbi ne a yi mishi sallar gawa, musaddi ne a mishi kafani da sauran abubuwa. Wannan hukuncin ya hada yaron nan ya fado da rai ko kuwa gawa murmus ya fado, ya dauki hukuncin mamaci anan domin tabbas in ya kai wata hudu za a hura mishi rai. To duk dan da ya kai wata hudu a ciki an hura mishi rai, in ya fado mata ce to ya nuna daga baya ne ya mutu. Da wannan ne malamai suka ce to yana daga cikin waɗanda ake so musahabi ne a yi masa sallah. Ya kamata mutane su gane wannan hadisan da suka zo akan cewa sai in yaron yayi shakuwa ko hamma ko atishawa ko kuka ko alaman motsin rai, sannan in ya mutu daga baya ce ya zan musahabi a yi mai sallar gawa. Wannan kaidin da ya zo a waɗannan hadisan ba su inganta ba. Dan haka in dai har yaro ya fado, ko da mace ce ya fado murmus, to ainihin wannan yaron za a yi mishi sallar gawa, za a yi mishi duk abubuwan da ake yi wa mace amma a matsayin mustahabi. Ku bambance wannan da kuma gado. In gado ne to sai ya yi motsi ko kuka ko atishawa ko hamma ko shakuwa bayan ya fado, sannan zai ci gado. Ya kamata ku iya bambancewa. Matsalolin ilimin baka iya bambancewa ba, shikenan sai ka zama haqibul layli. Sai ka zama mai yin ice da daddare, ka ɗibo darbe jiya ka kai hannunka ma kan maciji ya buge ka. Mun fahimta? Yaro da ke ciki in uwar shi ta haife shi in bai yi motsin rai ba to ba gado, amma za a yi mishi sallah. Haka bambancewar ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Wannan hadisi ya inganta a cikin Sunan Abi Dawud da cewa in ya yi alaman motsi to shine za a ainihin yi mishi sallah. To Bukhari da yake babin da ke bayani akan zakafin da kai za a fitar wa yaro da babba, me dalili sai yace haddathana musaddadun haddathana yahya an ubaidillahi qala haddathani nafi'un an ibnu umar radiyallahu anhuma qala abdullahi dan umar Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda yace faraba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sadaqatal fitri sa'an min sha'irin aw sa'an min tamrin ala as-saghiri wal kabiri wal hurri wal mamluki. Manzon Allah ya farlanta zakafin da kai sa'i guda na sha'iri a da sa'i ko kuma sa'i guda na dabino ga yaro da babba da ɗa da bawa. Duk waɗannan hadisai za ka ga kamar hadisi ɗaya ne Bukhari ke ta maimaitawa. Hadisi ɗaya ne amma kuma ya zo ta hanyoyi daban-daban. Shi yasa maimaitawan nan da Bukhari yake yi ba yana cika takarda ba ne kawai. Abubuwa ne yake yi a cikin ilimi wanda sai malamai ne suka san muhimmancin aikin nan na Bukhari. Ma'ana wannan hadisin yanzu ya samo shi ta hanyar Musaddad, Musaddad ta hanyar Yahya, Yahya ta hanyar Ubaidillahi. Wannan hadisin ne dai in ka koma can baya sai ka sake ganin kuma Bukhari ya samo shi ta hanyar Abu Nu'man, Abu Nu'man ta hanyar Hammadu dan Zaid, Hammadu daga Ayyuba, sannan Ayyuba daga Nafi'u, kamar yadda a can baya ma Ubaidillahi daga Nafi'u. Kaga anan ne hadisin ya haɗu. Amma kaga hanyoyin fa yanzu an samu hanya biyu. In ka sake komawa dai can ainihin wannan hadisin Imam al-Bukhari ya ainihin yi hujja da shi a baya, sai kaga cewa ya samo shi ta hanyar Ahmad dan Yunus. Ahmad dan Yunus ya samo shi daga Laysu. Laysu kuma yace daga Nafi'u. Kaga hanya ta uku ta Nafi'u ko? To wannan in ka gane haka sai kaga na daga cikin fa'idar haka, koda zaka zargi an samu tangarda a wannan hanya sai a ce to ya tashi ta wannan hanya. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? To jama'a babu da ke bayani akan ainihin zakafin da kai ya kare insha Allahu ta'ala, kamar yadda muka yi bayani cewa bayan mun gama tattauna matsala akan zakafin da kai za kuma a tattauna akan ainihin bayani dangane da jana'iza insha Allahu ta'ala. Na'am.
Wannan karshen bayanin da ke da kai har yanzu a cikin Sunan Abi Dawud. Cewa manzon Allah ya ce idan yayi motsi sana ai wa Allah da wakan.
In yayi motsi zai ci gado. In yayi motsi zai ci gado. Tun taban harshe ne kwarai da gaske, yana da muhimmanci wannan. In yayi motsi na malam fa. Now. Tiya ta shinkafa ko ta masara sai wasu su auna da ita? A rinka auna da mudunnabiyin. Duk da shi kanshi mudunnabiyin kuma rikici ya samu a kanshi. Tun kocin wani ya yi shi kwashe shi, wani ya yi shi dan tsit, wani ya yi shi kaza kaza. Abin da ya fi zaman lafiya da mu siyo mudunnabi daga Madina. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mudun mutanen Madina shine Annabi ya dare shi. Awo kuma tef inci kaza, sikeli kaza, makamancin haka Annabi ya ce na mutanen Makka. To inda za a samu anan din ba a rasa wanda yake daidai din. To amma kun san matsalar da ta faru, abin yayi yawa sai ka kasa gane to wanne ne daga cikin waɗannan yake daidai. Sai ka ga wani dan mitsili ne, wani sai ka ganshi da fadi. To amma kuma dai an yi yanzu shi kanshi sa'in ma gaba daya ai. Sa'i din gaba daya. Ala ayyi halin. Ita dai shari'a tana cewa kai iya kokarin ka ne. In abiye fakkara sai kai gurgurdan abin da zaka iya. da zaka ce zaka kallafa wa kanka to in ka tara waɗannan yaya zaka yi ta haƙiƙin ka gane wanne ne gaskiya daga ciki sai dai kawai abin da ya abin nan insha Allah Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu jama'a wannan shine bayanai dangane da abin da ya shafi zakka ainihin siddakai shin ko ana iya ikhrajul qima ma'ana cewa ni madadin in dauki masara in bayar ko shinkafa ko wani abu daga cikin abinci dai ya halatta in kiyasin kudin zakkar siddakai ita in bayar الإمام أبو حنيفة ياتي يا هلتا أما مالك دا شافعي دا أحمد دا ثورا ما لم يسكت شيء بي هلتا با الدكتور العلامة القرضاوي أشكي اللي تافن شفكه الزكاة ياتي ينا جنين وطن ننزنتو كان قدابيونا ما لم يكود أسلي سنا كرو دا جونا أما أكوي إن دا قوة ذاتي رانا إتاتي إن أكواي غري أن تارا وطلقاوان غري أبنتي غرغدان تارا وديزن باسي دا كومكو إنشي فاني to sai a ce sauran jama'a kuma madadin su ci gaba da tara musu shinkafa ko masara to su kuma su rinka kiyasin kudin tasu zakkar fidda kansu da iyalansu sai su bayar kaga wasu sun bada abinci wasu kuma sun bayar da ainihin kudi a matsayin ita ce tasu zakkar fidda kan a matsayin kima to amma wannan al'amarin da zai yi a kafa kwamitoci na zakkar fidda kai da abin zai fi alheri sai ya zama su waɗanda ainihin ake tattarawa zakkar fidda kan kowa ya zan ya fitar da zakkar fidda kai kun ga ya bayar da yadda shari'a take kenan su kuma ma'aikatan da ke aikin tara zakar fidda kan sai su tsaya su tsara cewa kai muna ganin mutanen nan suna da bukata akan kudin cefane to sai su ɗibi wata daga cikin masara ko wani daga cikin hatsin sai su siyar sai su rinka ainihin a ɗauki misali tiya 10 ta masara a baka ko tiya 5 ta shinkafa a baka sai a kawo naira 500 a baka ka je kai cefane kuma ka ainihin yi harkar sallah kaga sai ya zama ranar sallah ka gwangwaje jama'a mun gane wannan da kyau a takaice abin da Qardawi ya faɗi kenan a cikin littafin Shifiqul Zaka za mu shiga cikin babin jana'iza insha Allah na'am na'am ana iya da kowane irin abinci zakar fidda kai tunda mun ji a cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri yake cewa sa'i na abinci wannan ya istigraki sai yace amma su dai a wannan lokacin abincin da suke fitarwa shine irin waɗannan abinci sha'iri da alkama da makamantansu na'am malam na'am a wannan ni ban san da aka ce haka ba wajen kaffara rantsuwa ne aka ce abin da kake ci an gane matsakaicin abin da ake ci ko mafi daraja amma wajen zakar fidda kai aka ce abincin dai da ake ci a wurin saboda haka in kana cin shinkafa a gidanka kuma ka zo zakar fidda kai ka bada masara babu laifi ta yi to sai dai kullum mutane da a ce mutane suna gane addini irin yadda sahabbai ke ganewa kai ba za ka yi wayo ba don in ka bada shinkafa kai ka san kai da kanka shinkafa ta fi masara daraja to kuma kai ka san abin da ka ci a cikinka wannan kashi zai narke zama amma abin da ka bayar zakka ko sadaka shi zaka tsanta a ranar kiyama to ba sai ka bada mafi can ba to amma matsalar mutane ba su gane haka ba su sahabbai in suka tashi sai kaga suna fifitawa wajen bayarwa wajen ci kuma sai su ci mai arhar Allah ya shiryar da mu Imam al-Bukhari yace bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai muke fara bayanai dangane da ainihin jana'iza kitabul jana'izi littafin jana'izoji domin jam'i ne na janaza ko jinaza in aka ce janaza janaza ita kanta gawar jinaza da janaza jinaza gawa janaza makara mun fahimci wannan da kyau yawa duk suna ainihin daukan wannan ma'ana insha Allah dan haka amma wannan bambancewar akan samu larabci haka yake kamar Hausa ce wasu sukan ainihin yi wannan bambance wasu kuma ba sa bambancewa janaza gawa janaza makara jinaza gawa jinaza makara amma dai galibi akwai masu bambancewa cikin larabawa in suka ce jinaza to suna nufin ainihin makara janaza kuma gawa ko jinaza gawa janaza makara to sukan ainihin bambance haka shine Imam al-Bukhari yace kitabul jana'iz littafin da ke bayani akan jana'izoji wato jam'i ne na janaza yake babun fil jana'izi wa man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah babin da ke bayani akan hukunce-hukuncen jana'iza da kuma hukunce-hukuncen wanda maganar shi ta ƙarshe ta zan la ilaha illa Allah wacce daraja ya samu wannan wuri zaka iya karanta shi da wasali biyu ko dai kace man kana akhiru kalamihi ko man kana akhira kalamihi ko ya zama mutaqaddimi ko mutaakhiri kaida ce ta malaman nahwu wa qila li wahab ibn munabbih aka ce wa wani mutum daga cikin malaman tabi'i mai suna wahab dan munabbih alaysa la ilaha illa allah miftahul janna ko miftahul janna shin la ilaha illa allah ba ita ce mabudin aljanna ba qala bala sai ce haka abin yake ita la ilaha illallah ita ce mabudin ainihin aljanna. Haka ake bada amsa irin wannan hamzatul istifham a larabci, haka ce alaysa, shin la ilaha illallah ba ita ce mabudin aljanna ba? In ka ce na'am ka rushe magana, in ka ce la ka rushe magana, sai dai ka ce bala. Haka abin yake ita ce mabudin aljanna. Walakin sai malamin yace to sai dai laysa miftahun illa lahu asnan, babu wani mabudi sai da ya zan yana da hanci biyu ko haƙora biyu. Fa in ji ita bi miftahin, in ka zo da mabudi lahu asnanun, yana da ainihin wato asnan haƙora, futi halaka sai a bude maka. Wa illa in ku ka zo da mabudin da yake sundundun ne zai da haƙora ko sai haƙori ɗaya, lam yuftah laka, ba za a bude maka ba. Kun san isharar da yake, in ka ce la ilaha illallah sai ka cika da Muhammadur Rasulullah, sannan ka samu mabudin aljanna. Isharar da yake kenan. To wannan ainihin asarin nashi Ibn Hajarin, Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yayi takhrijin shi cewa, amma cikin masu riwaya akwai wasu waɗanda suke majhulai ne a cikin ainihin masu riwaya. Ala ayyi halin, ba shine hujjar Bukhari ba, wannan sharar fage ce. Haka malaman hadisi suke wajen hujja. In aka zo wajen hujja, sai malami ya tarkato maka dalilan da yake da su. To wasu malaman sai su dubi dalilan da suke kwarara, sai su fara gabatar da su, sannan sai su dubo dalilan da suke karfin su bai kai ba, sai su kawo su daga ƙarshe. Haka Ibn Hajarin yake a Bulughul Maram. Imam al-Bukhari in yana da wasu zantutuka na sahabbai da tabi'ai da fatoyin malamai, in ya bude babi sai ya sharar fage da su, sun inganta ko ba su inganta ba, dama dai shi ba waɗannan ne hujjar shi ba, to sai kawo kuma daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da ingantattun isnadai. Shi yasa abinda ake nufi da sahihul Bukhari shine al-hadithul musnadul marfu, hadisin da ya zama yana da cikakken isnadi kuma an danganta shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan sune hadisan da Bukhari yake nufi cewa ingantattu. Hadisan da suka zama yana kawo su ba da isnadai ba, ko da marfu'ai ne zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ka bincika, ya kamata ka fahimci wannan. Haka nan asarai irin waɗannan zantukan sahabbai da tabi'ai, sai ka bincika, in sun inganta kai aiki da su, in ba su inganta ba, ba za ka yi aiki da su ba, ko kuma in sun inganta zantuka ne na sahabbai babu hujja a ciki, ba lallai bane ka ɗauka. Jama'a mun gane wannan. To amma Ibn Hajarin kafallahul mu'minin al-qital, Ibn Hajarin ya rubuta littafi a cikin mujalladi 5, ya sa mishi taghliqut ta'liq, duk irin waɗannan zantutukan sai kawo maka daga wani aka ruwaito su da isnadi ingantacce ko ba ingantacce ba. Kamar wannan ainihin na Wahab din nan al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabut tarikh al-kabir da al-Imam Abu Nu'aym al-Asbahani a cikin kitabul hilya, amma isnadin ne aka samu tangarda a ciki. To amma ba shine hujja ba. Me hujja? Sai Bukhari ya ce haddathana Musa ibn Isma'ila, haddathana Mahdi ibn Maymun, haddathana Wasil al-Ahdab an al-Ma'rur ibn Suwayd an Abi Dharr radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Abu Dharr al-Ghifari sahabin Annabi sallallahu alayhi wa sallam ne daga cikin ainihin manyan sahabbai as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin. Shine shi wannan sahabi Abu Dharr yace manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace atani atin min rabbi, wani mai zuwa ya zo min daga Ubangijina, wani dan aike ya zo wurina daga Allah. Hadisi ya zo sahihi cikin sahihul Muslim, a cikin sahihul Bukhari, an gane a cikin kitabut tauhid ya fassara cewa mala'ika Jibril ne ya zo daga wurin Allah ya kawo sako. Fa akhbarani, ya bani labari, au qala basharani, ko kuma yace basharani, yayi min albashir. Me riwaya ne yake tunanin shin Annabi ya ce akhbarani ne ko basharani? Amma kamar yadda dai wannan hadisin ya zo a cikin kitabut tauhid din shine basharani, da ya zo sai min albashir cewa annahu man mata min ummati la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna, wanda duk ya mutu cikin al'ummata baya hada Allah da komai, to zai shiga aljanna. Abinda yasa aka ce komai, ba a ce kowa ba, saboda abokan tarayya ga Allah da mutane ke dangantawa mafi yawanci ba masu hankali ba ne, kuma ko masu hankali ne to sai su ɗauki hukuncin marasa hankali, musamman in sun ɗauki wannan ibada. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Duk wanda ya mutu sanda mutuwa ta riske shi baya shirka, to wannan mutum zai shiga aljanna. Kuntu ni Abu Dharr sai nace wa in zana wa in saraka, koda yayi zina koda yayi sata ya manzon Allah, in dai ya mutu baya shirka zai shiga aljanna. Qala sai yace wa in zana wa in saraka, koda yana zina koda yana sata. Anan wannan hadisin ba daura gindinka yake yi cewa ka je kai masha arkabatin da baka shirka, a'a. Mu'tazilawa fahimtar da suke wa hadisin kenan sai suka zo suna zargin ahlus sunna, suka ce ahlus sunna sun daure maka gindinka je kai ta zina kai ta shan giya tunda dai baka shirka. Wannan mafhumi ne na laqabi allazi laysa bimafhumin inda al-usuliyyin. Malamai suka ce karkarin kawa mutane irin wannan fahimtar, da zarar mutum ya ce ni bana cin dawa, shikenan sai ka ce to wane dai in za a raba kokon nan ka abade ka abashi, tace me yasa ato yace ba cin dawa kuma ai wannan da dawa akai malamai suka ce kakka mai irin wannan fahimtar me yiwa san da aka kawo tuwo ne na dawa aka kawo to sai ce shi bai cin dawa zahirin magana shi tana karkewa a tuwo ne da za a yi wata shashaka da dawa ko wani abu sai a bashi kenan haka wannan kwatance nake mana wurin malaman usul mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka abin da annabi yace mutumin da ya mutu cikin al'ummar shi baya ainihin shirka zai shiga aljanna koda yayi zina koda yayi sata shi yasa wani hadisin sai bayyana sai yace yawman minad dahari komai daren dadewa ina ma'ana haka koda an kai shi wuta an kai shi ainihin wuta ne mishi azaba sakamakon zina ko ainihin sata wata rana Allah zai fitar da shi daga cikin wutar ya kai shi aljanna saboda tauhidi da yake da shi jama'a mun gane wannan da kyau wannan yana nuna mana ne falalar la ilaha illallah da kuma falalar rashin yin shirka da falalar tace tauhidi tsantsa ga Allah madaukakin sarki kuma wannan hadisin yana kwabar mutane ne akan ashema lalle mutane su yi taka tsantsan cewa duk tauhidinka tunda aka ce yawman minad dahari wata rana ya nuna duk tauhidinka in kana masha a masha annan zata iya kai ka wuta koda zaka fita to ka sani da cewa wuta koda ta duniya ce aka ce a azagarwa shi akan cinyarka sakon daya saka iya jurewa balle sakon daya na lahira ko ka san kwana shekara nawa yake dauka ta lahira tunda Allah ya ce wa inna yawman inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'udun yini guda a lahira to shekara 1000 ne nan duniya a wata aya kuma Allah ya ce 50 alf sana shekara ainihin 50,000 saboda ko anan duniya wani yinin yafi wani yinin tsawo to a kiyama yini guda na kiyama wani yinin sai an shekara 1,000 anan duniya wani yinin kuwa sai an shekara 50,000 anan duniya sannan za a ainihin yini daya a lahira to don Allah in aka ce za a yi maka azaba ta sakon daya ta lahira ka san ko azabar sakon daya din nan za ka iya daukan shekara 2 lahira da ta nan duniya jama'a mun gane wannan da kyau ko saboda haka wannan hadisi yana fadal falalar barin ainihin shirka ne امام البخاري ساكتي وحدثنا عمر بن حفص حدثنا ابي حدثنا الاعمش حدثنا شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار عبد الله بن عمر يتي من زن الله تيرا ده امينتين الله ثبت غري شي ده متن غدان شي يتي wanda di ya mutu yana hada Allah da wani abu to zai shiga wuta kun ji wannan da kyau jama'a wannan akasin wancan can aka ce wanda ya mutu baya shirka zai shiga aljanna wanda ya mutu kuma yana shirka zai shiga wuta akasin wancan kenan wa qultu ana ibnu mas'udin yace ni kuma sai na ƙara bayani da cewa man mata la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna wanda ya mutu baya hada Allah da komai zai ainihin shiga aljanna kaga wannan tare da cewa yace shi yace amma ai hadisi ne gashi can muka ji jama'a mun gane wannan da kyau ko to a takaice dangane da fadar la ilaha illallah ga mamaki matukar mutum musulmi ne in har ya faɗi la ilaha illallah ya mutu wannan ainihin wato ta tabbata cewa babu shakka akan ya ainihin cika da imani idan kafiri ne to ya kamata a duba akwai kafirin da yake yana tare da musulmi ya san cewa lazimin la ilaha illallah duk wanda ya faɗe ta to dole zai yarda da Muhammadur Rasulullah to in har yace la ilaha illallah sai ya mutu to babu shakka wannan ya mutu akan musulunci ina fata mun gane wannan to amma in ya zan kafirai ne irin kafiran kasashen Iraki Kuwait da makamantansu kafiri ne zaka samu Kirista ne ko ba Yahudi don haka in kace la ilaha illallah zai ce haka abin yake don ya yarda cewa ba abun bautawa sai Allah yana faɗe da bakin shi mun gane to amma ba irin ma'anar ka ba kai la ilaha illallah ka to karashin ta Muhammadur Rasulullah shi kuma la ilaha illallah shi ita ce Isa Rasulullah to tare da yana hadawa da shirka amma sai ya ta'awili to in irin wacce ma'ana ce kaga ba ta dauka amma kafiri ne gashi annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ziyarce shi zamu zo miji karshe annabi ya umarce shi ya faɗi la ilaha illallah yana faɗe shi kenan ya mutu annabi yace wannan ya cika da imani aka tashi aka yi mishi sallah kuma annabi ya nuna sakamakon shi aljanna wannan ba dan komai ba sai dan ya faɗa ne da manufa ta addinin musulunci to sa'annan ita kalmar la ilaha illallah din ta isar ba lallai sai an hada da Muhammadur Rasulullahi ba kamar yadda wancan asari na Wahab wanda akwai alamar rauni tare da shi yake ishara in dai mutum yace la ilaha illallah din ta isar me dalili hadisai da dama daga ciki shine wannan hadisin na wannan saurayin da muka kawo na biyu shine hadisin Abu Talib wanda shi ma yana nan ciki kawun annabi ne yazo mutuwa kafiri sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kawo ka ce la ilaha illallah annabi ya tana natawa manyan kafirai suna kewaye da shi suna cewa abun kunya za kai ka mutu akan addinin danka ba akan addinin ubanka ba karshe da yake fadar la ilaha illallah kaga da ya fadi la ilaha illallah annabi sai yake ita ce maganar da zai hujja da ita gobe kiyama Allah ya saka wannan dattijo aljanna don haka la ilaha illallah ta wadatar na biyu hadisin da wani ainihin dattijo anan ma annabi ya umarce shi da fadan la ilaha illallah anan ne har dishi da kine yake cewa kun fada shi ne alheri gare ni sai annabi yake eh shikenan sai wannan ainihin dattijo ya fada wannan hadisi yana nan ainihin a cikin musnad al-imam ahmad mun karanto shi a can baya a cikin karatutukan da muka yi a cikin littafin ahkamul jana'iz to mas'alar karshe da ya kamata mu tattauna akan la ilaha illallah dangane da mamaci ita ce shin mamaci ce mishi ake yake ko kuwa cewa fadanta ake a wurin har bakin shi ya fada wasu suka ce kada a ce yake dan aka ce ahmad ka ce la ilaha illallah me yiwa yake ahmad ka ce la ilaha illallah sai suka ce to kun ga in ya fada haka yayi kuskure don haka abin da ya kamata sai ai ta maimaita ta a inda yake saurare har bakin shi ya kai ga fadi wannan maganar kuskure ce dalili ta saba wa maganar annabi sallallahu alaihi wasallam hadisan nan da muka kawo guda biyu na karshe da hadisin Abu Talib da hadisin wancan matashin da kuma ma hadisin wannan dattijo hadisai uku kenan a cikin su dukkan annabi cewa yake kace da shi sai ce ya am ya kawo kace la ilaha illallah to amsa dangane da hujjar su da suka kawo ta dabara cewa dan kada ya faɗi abin da aka ce mishi kai tsaye eh koda da aka ce Ahmad kace la ilaha illallah shi ma sai ya ce Ahmad kace la ilaha illallah sai ya zama ya mutu dama dai abin da ake nema ya tabbata shine man kana akhira kalamihi magana shi ta karshe ta zalla ilaha illallah to shin ko da dai ya ce Ahmad kace la ilaha illallah to me ce ta karshe la ilaha illallah don haka ya tabbata babu shakka akan ya fade ta na daga cikin abin da ke karfafa mu wannan shine tarjuma al-Imam Abu Zur'at ar-Razi wanda tazo a cikin littafin al-Jarh wa Ta'dil na Abdurrahman ibn Abi Hatim yace ibn Abu Zur'at ar-Razi malamin hadisi da yazo rasuwa sai ya tuno hadisin nan na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo shi da isnadin shi haddathana fulanun har yazo an abi hurairata qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man kana akhira kalamihi la ilaha illallah kikenan sai mutu sai da ka hadisin tiryan yace annabi ya ce wanda magana shi ta karshe ta zama la ilaha illallah to kafin ya cika shi sai mutu me yace magana Abu Zur'a ta karshe la ilaha illallah don haka insha Allah dakhala Abu Zur'a al jannata insha Allah wa alaikum assalam kai kwarai da gaske hadisi ne zo cikin sunan Tirmidhi annabi sallallahu alaihi wasallam sahabi yake tambaye shi cewa mutum ne ya haɗu da ɗan uwan shi musulmi shin zai tsuguna ya gaishe shi ne annabi yake a'a zai risuna ne yace a'a zai lungume shi yace a'a yaya zai yi sai yace sai yi musafaha da shi sai sallama ai musafaha hadisi ne karara ai ba wani wayo bane ba dabara ba باب الامر باتباع الجنائز الامام البخاري في باب دكي بياني اكن شريعه المسلمين تاي عمرني دا ركغاوا مقبرتا اكا تيوا نا يا رسو كو وانتا رسو جماعه المسلمي انا غيتا ازو اتفي ركا wannan gawa zuwa makabarta to menene dalili akai imam البخاري yace حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن الاعمش قال سمعت معاويه بن سويد نعم عن الاشعث امنتي أعمش تو عن الأشعثي قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن ابن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال براء أن أعزب صحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم نيتي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع من ذا الله يا أمر كيم دين أبو بوا قدا بقوي ونهانا عن سبع من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياكم هنا مؤين أبو بوا قدا بقوي يقوى كرك أكون ننشي لكتي النبي يا أمرني أي كذا دولني أي Laka ce annabi ya ce a bar kaza ya hana dole ne a bari sai an samu na dalili da zai sassauta wannan hukunci daga umarnin ko kuma ya sassauta hukuncin daga hanin jama'a mun gane saboda haka waɗannan abubuwa bakwai da annabi yake ayi dole ne a yi su waɗannan bakwai da yake a bari dole ne a bar su na ɗaya amarana bittiba'il janaiz annabi ya umarce mu da rakagawa dan haka rakagawa makabarta wajibi ne sai dai kawai yadda wasu malamai suka hada nasosi suka ce in an samu wasu musulmi sun tsayu da raka gawa makabarta to al'amarin ya fada akan sauran da basu je ba tare da cewa in ka raka gawa makabarta kana da ainihin lada mai girma wanda girman shi da tudun shi ya kai girman dutsen Uhud dutsen Uhud wani dutse ne mai girma wanda ya mamaye ainihin sararin Madina ta daga ainihin wato baya saboda haka raka gawa makabarta abu ne wanda yake wajibi na daga cikin ladan shi kuma zaka samu ladan da ya kai girman dutsen Uhud wa iyadatul marid da kuma zuwa gaida mara lafiya wa ijabati da'i da amsa kiran mai kira zuwa gaida mara lafiya anan akwai hadisi sahihi ma da yazo cikin Bukhari annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ranar alkiyama Allah zai tuhumci wanda bai zuwa gaida mara lafiya cewa ya kai wani nayi rashin lafiya baka zo gaishe ni ba dan adam yayi mamaki ya Allah kai da kanka kai rashin lafiya ban zo gaishe ka ba sai yace ai bawa na wani yayi rashin lafiya baka san da ka je gaishe shi da ka same ni a wurin ba saboda haka gaida mara lafiya na daga cikin haƙoƙin da suke wajibi ne akan musulmi wa junansu wa ijabati da'i da amsa kira kiran walima ne aka gayyace ka wajibi ka amsa ko kuwa ihu ne wani yayi yana neman agaji wajibi ne ka amsa ko kuwa kana tafiya ne sai wani ya kira sunanka ya Idris sai ka amsa karka ce tunda bai ce mallam Idris ba baka amsa ba a'a abin da yake wajibi akan ka ka amsa jama'a mun gane wannan da kyau ko shine ijabatu da'i wa nasrul mazlumi da taimakon wanda aka zalunta wanda aka zalunce shi aka cuce shi wajibi ne ainihin ka taimaka mishi ka zo wucewa sai kaga wani yana cuta a halin kana da yadda zaka taimaka wa shi wanda ainihin ake cuta din nan to annabi sallallahu alaihi wasallama yace ka taimaki shi wannan a daina cutar shi kuma shi ma macucin ka taimake shi ainihin ya daina cutar kenan haka hadisi yazo cikin sahihu muslim annabi ya umarni da a taimaki azzalimi da wanda ake zalunta suka ce ya manzon Allah wanda ake zalunta mas'alar shi karara take yana da buƙatar taimako amma azzalimi yaya wani irin taimako za a yi mai annabi yace a hana shi yin wannan zaluncin nashi jama'a mun gane wannan to wannan na daga dalilan da Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Alim ibn Taymiyyah a cikin Majmu'ul Fatawa al-Kubra mujalladi na 19 ibn Taymiyyah yace wajibi ne in aljani ya shiga jikin wani in Allah ya saukake maka hanyar da kai zaka iya fitar da shi da izinin Allah wajibi ne dole ne kai haka domin wannan aljani azzalimi ne annabi ya ce ka hana shi zalunci wannan mutumin da aljanin ya shige jikin shi an zalunce shi an fi karfin shi wajibi ne ka taimake shi waɗannan na daga cikin abubuwa shi yasa mutane ku je ku yi karatu in ba haka ba lokaci zai zo ƴaƴanku ko jikokinku ko kannanku su sha dare su yi karatu su bibiyi malamai su yi karatu ku kuma kuna nan da nadi aka da tarbi ainihin a hannu da sanda ba ku da amfani ba ku da komai lokacin sai ku zo ku ce ku ba ku san wannan ba rashin baka san kaza ba shine yake nuna babu wannan ba in kai baka sani ba zauna aikin ka ya kare wanda ya sani sai ya karba ya kamata mutane su fahimci waɗannan abubuwa to wajibi ne dai a taimaki wanda yake ana zalunta shi wa ibraril qasam da kuma kubutar da rantsuwar mai rantsuwa misali sai kai wani bako abokinka sai ya zo sai ka kawo mishi abinci da ka kawo mishi abinci sai ya ce kai alhamdulillah sai ka ce wallahi sai ka ci abincin nan kai mai gida kaga kai rantsuwar sai ya ci to kai bako shari'a ta ce ka barrantar da shi ka kubutar da shi ka ci dan ya fita daga kangin wannan rantsuwar ba sai yayi kafara ba jama'a mun gane shari'a ta yi umarni da wannan wa raddi salami da kuma amsa sallama wani yazo yi maka sallama wajibi ne sai ka ainihin amsa wannan ainihin sallama din wannan kamar yadda muka sha bayani shari'ar musulunci hadisai ingantattu cikin Bukhari da Muslim annabi ya hana kai wa kafiri sallama to amma in kafiri yayi maka sallama sallama lafiyayya sahabi Abdullahi dan Abbas yace babu laifi zaka iya amsa mishi da lafiyayyar amsa wannan yazo a cikin kitabul adabul mufrad na al-Imam al-Bukhari da isnadi sahihi da tafsirin al-Imam Ibn Jarir al-Tabari da isnadi sahihi kafiri ba yahude ko krista ko ba maguje yazo yace assalamu alaikum sai kace wa alaikum assalam babu laifi ka amsa amma in ya karkatar da bakin shi to anan ne ba zaka amsa mishi ba sai da irin yadda ya karkatar da bakin shi misalin wannan shine hadisin Bukhari da Muslim annabi na zauna sai Yahuda suka zo suka ce assalamu alayka ya Muhammad Allah ya kashe ka ya Muhammad sai ya ce wa alaikum kuma haka sai Aisha ta ce wa alaikumus salam wa ghadabullahi wa azabuhu kuma Allah ya kashe ku Allah ya muku bala'i kaza 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 manzo Allah yake ba ni son zafin kai Aisha tace baka ji abin da ya faɗa ba ba suka faɗa ba yace baki ji ni ma amsar da na basu ba sun ce Allah ya kashe ka su ma na ce kuma haka dukkan mu ya kashe muke to nan in sun karkatar da bakin su kai ma sai ka karkata amma in yayi sallama straight forward yayi ta kai tsaye assalamu alaikum sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah tare da cewa zaka ji fatawoyin wasu malamai suna cewa ba za a amsa kafiri sallama ba kafiri ne na asali krista ko ba yahude ko ba maguje ko wanda ya ridda ne mushriki ne ko wani iri wannan fatawoyi ne aka samu sabani a wurin malamai tunda muna da fatawa daga sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama fatawar da kuma yayi ta ne a karkashin fassara aya ta alqur'ani a cikin suratul nisa'i da Allah yake cewa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha in aka gaishe ku da wata sallama to ku ainihin rama wa wannan da irin ta ko kuma wadda ta fita annan shine Ibn Abbas yake cewa wannan ya shafi krista da ba yahude da ba maguje da kowane iri in zo yace maka assalamu alaikum shikenan sai ka ainihin amsa mushriki ne dan bid'a ne da sauransu nassoshin da ke nuna annabi ya ki amsa wa na sallama aka ce waɗannan wasu laifuffuka suka yi na musamman irin su Ka'ab suka yi laifi, annabi ya sa doka a daina magana da su kwana 50. Ka'ab ya ce, in nazo ne sallama gaban annabi sallallahu alaihi wasallama, dama maganar annabi ya ansa ma bata taso ba, amma sai in kalli laban annabi ko yayi ma da baki ya dan yi motsi da harshen shi, yace naje na samu Abu Qatada al-Ansari, a dan uwana ne, aboki na ne, yana noma a gonar shi, na dan sadaka ta baya ne sallama, yana amsa da yayi gogani ne kawai shikenan, kamar ya kwata sallama shi, ya ci gaba da aikin shi ya rabu da ni. To wannan duk horo ne, ba dan wai ana nufin a'a, amma dan shine sai malamai suka ce a irin waɗannan zamunan namu sai mu dode, shin irin waɗannan fasikai da masu laifuffuka wani mataki ya kamata mu daukan musu? In muka gane cewa kin amsa musu sallama zai hore su su dawo daga mugun halin su, to sai mu dauki wannan halin ko dai na yi musu magana. To amma yanzu Allah ya kawo mu waɗansu zamunna waɗanda wane dake dan iska ko yake sabon Allah, in kace ka daina mishi magana ko ka daina amsa mishi sallama madadin ya ainihin shiryu, to sai dai ya zama man kana fi balalati falyamdud lahur rahmanu madda, sai dai ya kara nisa a bata. To aka ce wannan yana buƙatar tausasawa ne da jan shi a jika, domin yanzu hanyoyin kira zuwa ga fasikanci da ta'addanci da sabon Allah sun fi yawa a bayan ƙasa fiye da hanyoyin kira zuwa ga Allah. Dan haka in ku kun kaurace mishi, ku ƴan kaɗan ne, abubuwan da ke kiran shi zuwa ga hanyar banza suna da yawa, sai su galaba a kan shi. Kesa addinin musulunci kullun yana kallon al-maslahatul mursala, wannan na daga abubuwan da aka yaba wa al-Imam Malik, kamar yadda na faɗi, al-maslahatul mursala shine in matsala ta taso sai muka ga ga abin da yake shine mafita, to a bi wannan mafita din dan a samu fita insha Allah ta'ala. Shine sai yake cewa watashmitul aqis, da kuma amsa wa ainihin wato al-aqis shine mutumin da ya atishawa sai a gaishe shi. In mutum ya atishawa, ka'ida ta farko ita ce dole ya ce alhamdulillah, amma ya tsaya anan kai ce alhamdulillahi rabbil alamin. In ne haka ya ketara iyaka, alhamdulillahi aka ce ya ce sai ya ce na. In ne atishawa, kai da ke sauraren shi sai ka ce yarhamukallahu, Allah ya maka rahama. Shi kuma sai ya ce yaghfirullahu lana wa lakum, wannan ya zo a cikin musnad al-Imam Ahmad da isnadi sahihi, Allah ya gafarta mana ko ma da kuka gaishe mu wajen atishawa, Allah ya gafarta muku. Ko kuma yahdikumullahu wa yuslihu balakum, Allah ya shiryar da ku kuma ya kyautata ƙarshen ku. Waccan ta farko har musulmi kadai za a yi wa, amma wannan ta biyu ta hada har da bayahude ko kirista ko kafiri. In kai atishawa kai musulmi kace alhamdulillah, yace maka yarhamukallahu, sai ya zan bayahude ne ko kirista ko ba musulmi ba, to ba za ka ce yaghfirullahu lana wa lakum ba, sai dai ka ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Haka yazo cikin sahihul bukhari da kuma kitabul adabul mufrad na bukhari. Jama'a mun gane wannan da kyau, waɗannan ladubba na musulunci ya kamata ka san su. In ba haka ba sai ka zanga kan musulmi amma kuma baka da ladabi. Me ladabi da Hausa? Kan gado, baka da kan gado. Mun fahimci wannan da kyau ko? To Annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarni da gaishe da wannan. Malamai suka ce har yaro karami da zai yi atishawa dan jariri wanda zai magana, zaka iya mishi yarhamukallahu. Ran da ya girma ya ansa ko? Sai mana atishin da ne. Ran da ya girma ya ansa. A'a. Rahat ya kai, an ce ran da ya girma ya ansa. Nan da ya girman ya sake kai mishi sai an sa nan, ai ba bashi bane. Wana hana an aniyatil sibba, yace annabi kuma ya hana mu game da cin abinci a kwano na azurfa, ko kuma mu sha abin sha a cikin kofi ko kwano na azurfa, wa khatamiz zahabi, da kuma sanya zobe na zinare, wal harir da al hariri, wad dibaj da kuma dibaji, wal qasi da al qasi, wal istabraqi da al istabraq. Wadannan duk abu ɗaya ne, duk al harini ne. Kamar shadda ce, sai ka ce shadda yar China, yar Madina, yar kaza, duk mai ce shadda ce. To alhariri shi ne asalin sunan shi na jinsi. To alharini mai kauri sai su ce mishi al-istabrak, wanda kaurin shi ya cika ainihin wato shara-shara sai su ce mishi ainihin al-qasi, wanda yake da matsakaicin kauri sai su ce mishi ad-dibaj, amma dai dukkan shi alharini. To annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana sanya waɗannan ainihin abubuwa. Sanya ainihin zobe na zinari, wannan ya zo a cikin sahihu Muslim, annabi ya ga hannun wani mutum da zoben zinari sai ya kwaɗe, sai ya jefar ya ce yanzu ɗaya daga cikin ku ya ɗauki garwashin wuta ya saka a hannun shi. To shikenan da annabi ya jefar mutumin, annabi ya wuce wurin. Jama'a suka ce to kai ka ɗauka kai wani amfanin, ya ce har abada, tunda dai manzo Allah ya jefar ni ma bani buƙatar shi. Jama'a kun ji ƙarfin imani, zoben zinari yanzu ya fi 10,000 fa. Kai zoben zinari da yake za a iya samun shi a 100,000 saboda darajar shi. Mai tsada in ka ga zoben zinare a hannun manyan nan, to in suka baka kai ka take ka taka tsauri. Mun fahimci wannan da kyau ko? Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu wannan kenan. Amma shari'ar musulunci ta yi sassauci akan zinare za a iya maka cikon haƙori da shi, dan yana da nagarta anan. In kana da ramin haƙori, in aka je aka narka ruwan zinare, in aka zuba a ciki, shikenan Allah so ya daina ciwo, kuma in Allah so bai sake fashewa. to wannan shari'ar musulunci ta bada sauki akai. Haka nan alharini sanya shi haramun ne, amma in kana da cutar kirci, kirci ba wai kuraje ga magari ba, kirci shine ka ji kaikayi kana sosa sai kaga kuraje sun fito masu azababban zafi. To a irin wannan halin shari'ar musulunci ta bada sauki akan halaccin sanya ainihin alharini domin maganin wannan cutar kirci. Hadisi yazo akan haka cikin Bukhari da Muslim daga ainihin sahabi Abdurrahman insha Allah ta'ala. Sai gobe za mu ƙara bayani akai saboda lokaci ya kure. Fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka insha Allah.